الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باين يبو ده غوديا غ الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي da cikin ikon sa da kaddara wasa muka saki haduwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a wannan rana ta alhamis da muka saba gabatar da karatun alqur'ani gurgudan hali yau ina ganin muna 27 ga watan juma'a akhir hijirar fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 kuma yau din ya dace da yammaci ko dare na 18 ga watan 12 kalendar turawa shekara ta 2025 mun hadu domin ci gaba da karatun alqur'ani mai girma gurgudan hali kamar yadda muka saba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu'assisin wannan alkhairi ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa jagororin mu tun daga sama har zuwa ƙasa ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka musu jagora Allah ka ɗora su akan daidai insha Allah za mu tashi cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala am hasibtum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
Allah madaukakin sarki zamu tashi kan fadin sa subhanahu wata'ala Allah yace am hasibtum ma'ana Allah yana kira ne su ga mu'minai domin yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wata'ala al-ibtila'u jarrabawa sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala mutane ba za su ce sun yi imani da baki sai kuma Ubangiji ya bar su bai jarrabi wannan imanin ba baya yiwuwa sunna ce ta Allah ya jarrabi imanin masu imani da haka Allah madaukakin sarki yake gaya wa mu'minai na wancan lokacin kuma ambun ne a kowane zamani a kowane lokaci Allah ce am hasibtum shin kuna tsammani shin kuna zatan ma'ana Allah yana magana da kenan da masu imani kuna tsammani shin kuna zaton an tutura ku a barku don kun ce kawai kun yi imani da baki wannan ya ce na yi imani wannan ya ce ni ma mai imani ne wancan ma ya ce shi ma mai imani ne sai Allah madaukakin sarki ya bar su walan ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyanar da waɗanda za su yi kokari ma'ana Allah bai bayyanar wa halittu sauran bayi shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya sani Allah ya san abunda zai kasance kafin ya kasance da yadda zai kasance Ubangiji subhanahu wata'ala ya sani amma Allah madaukakin sarki zai bayyanarwa bayi su gane wanda ke da imani na gaskiya da kuma wanda imanin sa ba na gaskiya bane. Dan haka Allah ya ce ba zai bar ku haka kawai don kun ce kun yi imani, alhali bai bayyanar da su wane ne, ya bayyanar a halittu su gane su sani su wane ne daga cikin halittunsa, daga cikin masu cewa sun yi imanin nan za su tsarkake niyyar su su yi jihadi dan Allah. Su waye daga cikinku, walam yattakilu min dunillahi basriki wani, kuma bayan Allah ba, wala rasulihi basriki kuma bayan manzon Allah ba, walijan ya zamanto musu wata mafaka, wani abin shawara, wani abokin sirru. Su waye daga cikinku basu riki haka ba? Sai Allah ce wallahu shi Allah khabiru, Allah madaukakin sarki mai baku labari ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Kinan ita jarrabawa sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a kowane zamani. Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani a cikin suratul ankabut, Allah yake cewa alif lam mim, sai Allah ce ahsiban nasu, shin mutane suna zaton, ai sun mutane na tsammanin an yi tarafu sai a bar su, an ya kulu amanna din sun ce mun yi imani, wahum la yuftanuna ba a jarrabe su ba? Allah ya ce a walaqad fatanna alladhina min qablihim, haqiqa mun jarrabe waɗanda suka zo kafin su, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, dan Allah ya bayyanar da waɗanda suke da imani na gaskiya, wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da suwaye da suke da imani na ƙarya, suwaye imanin su ba da gaske bane. Dan haka a kowane lokaci Allah yana iya jarraban masu imani. Umuman ne ko kuma keɓancacce, ana iya jarraba na, ana iya jarrabanka, kuma ana iya jarrabanka ta hanyar rayuwa, ta hanyar addini, ta ko ina jarrabawa tana zuwa. Me ake fata in Allah ya jarrabe ka sai ka tattara hankalinka guri ɗaya, sai ka yi imani da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi min arkanil iman, yana daga cikin rukunan imani. Kai imani mai kyau in ya same ka, haka mumuna in ya same ka, ba wanda yake da ikon samar da shi zuwa gare ka sai Allah subhanahu wa ta'ala. Da yawa cikin mutane Allah zai musu in ya jarrabe su kuma sai su butulce masa butulcewa mai nauyi ko kuma butulcewa mai yawan gaske. Da haka Allah madaukakin sarki yana iya jarraban masu imani a duk lokacin da ya so ya jarrabe su. Sai Allah ya ce mai
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
حسليما الله ما أقول ينسلك يا شر أنت جهاديني ليميز الله الخبيث من الطيب. اي الله مدوكين سركي yana da iko kafirai da Allah madaukakin sarki yace a yaƙi su, ai Allah yana da ikon yaƙan su ba sai ya ce masu imani su yaƙe su ba, amma Allah subhanahu wataala yace a yaƙe su ne, ya shar'anta jihadi dan Allah madaukakin sarki ya tantance waye zai marda'a, waye zai yi wa manzansa da'a, ya bi umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fita filin daga a yaƙi kafirai. Waye kuma ba zai yi da'a ba, waye zai koma da baya akan daga dugansa ya ƙi yin da'a ya halaka, waye? Da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shar'anta jihadi. To haka kowane lokaci duk abin da kake gani musulunci yake kira a yi, in ka ɗauki masallaci, dubu masallacin da yanzu gina shi aka yi, to da aka gina shin nan subhanahu wataala yana da iko cikin ikonsa da kadararsa da wato mulkinsa ya saukar wa musulmi masallaci a gina, ko ba zai iya ba? Allah zai iya ya faka, amma sai Allah subhanahu wataala dan ya jarrabu masu imani, sai Allah ya ce to ku gina masallacin da kanku, sai Allah ya bambance waye zai bayar, waye ba zai bayar ba, waye zai taimaka, waye ba zai taimaka ba, waye zai shiga cikin aikin a gina masallacin da shi, waye ba zai shiga ba. kuma duk lokacin da kaga Allah ya jarraba mutane akwai wanda zai faɗi akwai wanda ba zai ci jarrabawar ba dan haka Ubangiji madaukakin sarki yana da iko yana da dama akan yin komai amma yana shar'antawa bayi wasu abubuwa ne dan Allah ya jarrabe su dan ya bayyanar da mai imani na gaskiya ya bayyanar da mai imani wanda yake ba na gaskiya ba to bayan Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cikin wannan aya cewar lalle sunnar Allah ne jarrabawa a jarrabi mutane a duk lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya so tunda Allah ya jarrabu na farko to mu ma fa Ubangiji yana iya jarraba mu a duk lokacin da ya so jarrabe mu sai Allah kuma ya biyo baya da cewar shi masallaci daki ne daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala a bayan ƙasa kuma Allah ya gaya mana yadda ake ta'amirul masajid yadda ake raya masallaci shi raya masallaci iya daukan ma'ana biyu kamar yadda maluma suka ce akwai ma'ana ta haƙiƙa akwai kuma ma'ana wacce take ba ta haƙiƙa ba tashyi'ihi wa bina'ihi gina shi haka da kuma daukan dawaine sa a gyara shi duka yana daga cikin ta'amirul masajid raya masallaci amma haƙiƙanin abin da ake kira raya masallaci ko kuma ma'anarsa ta haƙiƙa shine raya shi bis salati wa zikrillahi wa qira'atul qur'an ma'ana dai raya masallaci da bautar Allah shine haƙiƙanin raya masallaci da mutane za su gina masallaci kamar wannan ko ma wanda yafi wannan ko wanda ya ninninka wannan amma ya zamanto sun bar shi bila salati ba a sallah a cikinsa ba a jam'i a cikinsa sai dai kowa ya shigo ya yi nasa ba a zama a ciki a karanta alqur'ani ba a zama a ciki a yi darasi ba a zama a ciki a yi ta'alimi ba a zama a ciki a yi sauran ayyuka na raya addini to wannan sai a ce ba sa raya masallaci na haƙiƙa mafiya yawan masallatai kuma a wannan zamanin duk in an bar su haka wannan zamani namu ya zo da mutane sukan iya tara kuɗi maƙudan kuɗi a gina manya-manyan masallatai amma wani lokacin raya su kuma na haƙiƙa sai ya zamanto wa mutanen matsala a gina masallaci iya masallaci amma kaga mutane ba sa iya hataruwa su jam'i na kamsu salawatu a cikinsa to don haka subhanahu wataala sai ya ja hankalinmu ya nuna mana haƙiƙanin fa waɗanda suke raya'i masallaci waɗanda suka yi imani da Allah ne da manzansa da ranar tashin alƙiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisai masu dama wanda za mu ambaci wasu daga cikinsu dangane da abin da ya shafi ta'amirul masajid raya masallatai mutanen makka suna alfahari da raya masallacin makka musamman masjidil haram saboda tun kafin zuwan musulunci daga cikin ɗabi'unsu da halayensu akwai shayar da alhazai waɗanda suke zuwa aikin hajji irin na jahiliya tun a wancan lokacin to daga cikin mutanen makka akwai wanda ɗabi'unsu ne idan shekara ko lokacin aikin hajji ya yi za su ringa kaiwa ruwa suna ba wa masu ziyartar ɗakin Allah wasu daga cikinsu za su niƙa gari na alkama a haɗa shi da zuma a haɗa shi da wani abu a rinƙa tura shi ana bawa waɗanda suka zo ziyartar ɗakin Allah a matsayin abinci ma'ana suna yin nau'o'in dangogin abubuwa waɗanda za su taimakawa hujjaju baitullahil haram waɗanda suka ziyarci ɗakin Allah mai alfarma wannan ɗin ya sa suke alfaharin su ɗin masu raya masallaci ne masu taimakon masallacin ne dan haka ma suna alfahari da shi kamar wata rana yadda babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya faɗa cewar mu ne masu raya masallaci mu ne masu kaza mu ne masu kaza mu ne masu kaza dangane da abin da ya shafi masallaci mai alfarma sai Allah ya ce musu a'a haƙiƙanin raya masallaci wanda yake raya masallaci rayawa na haƙiƙa sai Allah ya ce ma kana lil mushrikina bai kasancewa ga waɗanda suke mushrikai ma'ana waɗanda suke bautar wani ba Allah ba suke hada Allah subhanahu wataala da wani a cikin bauta baya kasancewa a gare su an ya'muru masajidallahi suraya masallatan Allah shahidina ala anfusihim alhali suna shedarwa kawunan su da kansu bil kufr da kafirci su din sun san su kafirai ne inda zaka tambaye su me addinin sa inda zaka tambaye addinin misali nasara me addinin sa zai ce nasaranci ka tambaye addinin yahudi me addinin sa zai ce yahudanci ka tambaye addinin wato ga magare masu bautar gunki daga cikin mushrikai irin na makka a wancan zamani me addinin su bautar gumaka shine mushrikanci waɗannan addinai da su Allah madaukakin sarki yadda abota mar a ubangiji ya yarda ne abota masa da addinin musulunci to ashe su da kansu suna shaidawa ala anfusihim a bisa kawunan su suna shaidawa suna shayar a sanarwa lalle fi su kafirai ne to wanda yake kafiri kuma bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tayi zai raya masallacin Allah sai Allah ya ce ulaika waɗannan fa habitat a'maluhum waɗancan ayyukan ma da suke ganin sun aikata na taimakon alhazai na raya masallaci na yin wasu ayyuka waɗanda suke da alaka da masallacin ayyukan nasu da suke habitat a'maluhum ayyukan batattu ne domin ba su da foundation ba su da assessment da aka dora su ko a yanzu babu wani assess babu wani ginshiki da ake dora aiki ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah sai da imani in mutum ba shi da imani bai imani da kaɗaitakar Allah ba da cancantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta ba hasali ma watakila yana haɗa Allah da wani kuma yana cewa Allah uku ne kuma yana cewa Allah yana da ɗa babu wani abu na kirki da zai yi wanda wannan kirkin zai samu ladansa ai bacacce ne me dalili babu foundation babu assessment da za a ɗora aiki shi ne imani da haka Allah ce ulaika waɗannan habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci ayyukansu ba karɓaɓɓu ba ne wafin nari kuma a lahira a cikin wuta hum khaliduna su za su dawwama da haka dukkan wanda yake aiki ko munkin aiki ma'ana aiki irin na simfatiyaka na nuna tausayi ko na nuna jin kai ko ma mutum ya shiga aiki irin wanda addinin ma ya yarda da shi daga cikin kafirai za ga wani zai gina ma masallaci ma ko zai gina ma masallaci ya ɗauki dutsensa ya gina masallaci amma wannan gina masallacin da ya yi karɓaɓɓe ne a wurin Allah a me dalili babu asas babu condition domin imani da Allah yarda da cancantar Ubangiji da bauta da yarda cewar shi kaɗai ne abin bautawa shine asas ɗin da ake ɗora aiki a kai in baka yarda da wannan ba baka miƙa wuya zuwa ga wannan ba to babu foundation babu asas ɗin da za a ɗora aiki shi sa shi kafiri jafa'in da yawa Allah ya fi dukkan jafa'i girma shine kin sa da cancantar Ubangiji da bauta kinsa rashin amincewarsa da Ubangiji shi kadai ne ya kamata a bauta mar hada Allah da wani kini hada Allah da wani kishiya hada Allah da wani wurin bauta shine mafi girman jafa'i a rayuwa babu wani laifi da yake wannan babu wani laifi da yake girman a hada Allah subhanahu wata'ala da wani a wurin bauta dan haka Allah ya ce wa fin narihum khalidu ko a cikin kasan nan in kai tafiyoyi in ka je irin su kudu ma za ka samu mutum ya yi gidan mai kafiri ne ma sai gina masallaci saboda musulmai suna zuwa suna shan mai ya gina musu masallaci in sun zo sun sha mai suna samun gurin ibadarsu hasali ma akwai wani babban daga cikin manya a ƙasar nan waɗanda ba musulmai ba a garinsu ya gina babban masallaci masallacin da ko a nan arewa aka gina shi ya kai a kira shi masallaci ya gayyaci kuma wani babban sarki daga cikin sarakunan arewa ya je buɗe masallacin ya ce masa to kai ba musulmi ba me yasa ka gina masallaci ya ce eh ai ya ji musulmai suna cewa duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna da haka shi ma yana son Allah ya gina masa gida a aljanna to kaga yanzu tunda yana son Allah madaukaki ya gina masa gida a aljanna to foundation din da ake gina gida a aljanna ya bar shi asas din sai ya koma baya sai ya dauko daga tushe shine sai yayi imani da Allah yayi imani da kadaitakarsa da cancantarsa da bauta ya yarda ya amince da wannan manzanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi ya yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ya aika shi shine cikamakin annabawa babu wani manzo wanda zai zo bayan shi in ya yarda da wannan to a kansa ne zai dora aiki sai Allah ya karba in bai yarda da wannan ba wancan masallaci da ya gina da alkhairi da yake yi in Allah ya ga dama yana iya biyansa a nan duniya amma dai in an je lahira ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukansu sun lalace ayyukansu ba karɓaɓɓu bane Allah ba zai ba su ladan waɗannan ayyuka ba wafin nari kuma a cikin wuta ne hum khalidun su ba su dawama wannan yana nuna ma girman da matsayin da matsalar da shirka take ciki shirka babban al'amari ne ba abin da Allah madaukakin sarki ya fi kyama ya fi fusata shi irin ka hada shi da wani aurin bauta alhali wanda ka hada shi da shi ba shi ya halice ka ba barantana ma kaga mutum ma ya rufe idanansa yayi da'awar ma babu ma Allah ba Allah kwata-kwata hadal kaun wannan duniya da abin da ke cikinta da abin da ke wajenta komai shi yake gudanar da kansa ba mai gudanar da shi wanda la yumkin ai ba zai yiwu ba a ce rana ita ta tsara wa kanta fitowa da faduwa wata shi ya tsara wa kansa fitowa da faduwa damuna rani sanyi zafi duk su suka tsara lokacin da za su na yi dabbobi mai siffa kaza abinci kaza irin na dabba kaza ne abinci kaza irin na dabba kaza ne abinci kaza na dan adam ne abinci kaza na dabba ne ganye kaza an ci mutuwa za a yi ganye kaza an ci za a iya rayuwa ganye kaza magani ne ganye kaza guba ne tuba wanda ya tsara wannan shi ganyen kansa gyada ita ta tsara wa kanta ta yaya a kasa gero kuma ya tsara wa kansa shi ya fito a sama ba wanda ya tsara ma la yumkin ba zai yi ba dole akwai wanda ya tsara dole akwai wanda ya hukunta to wanda ya hukunta nan shine Allah mu shi ya cancanta abota mashi kadai sai Allah ya ce mini
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
الله إنما يعمر مساجد الله للي وأند سكي راية مسلاتا الله راية واتها إيكا شين من آمن بالله دكوان دي إيماني دا الله واليوم الآخر يي إيماني دا رانر كرشي يا يرداء Allah shi kadai ya cancanta abota ma sannan ya amince ya yarda akwai wata rana tana zuwa ana kiranta yawmul akhir ranar ƙarshe Allah zai tashi al-awwalina wal akhirina zai tashi na farko da na ƙarshe zai tara su zai musu hisabi zai shigar da wasu aljanna zai shigar da wasu wuta wannan rana ya kudurta yayi imani wallahi tana tafi tana zuwa baya kokonto baya shakka akanta to wanda ya imani da Allah ya imani da ranar karshe sai Allah ya ce wa aqama salata kuma yake tsayar da sallah ma'ana yake yin sallah a bisa yadda ake cewa ayi ta ba yake yin sallah yadda yaga ake yi ko yadda ya gada ko kuma yadda ya tsinci ake yi yadda yaga al'umma suke ba a'a wa aqama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakar dukiya in yana da dukiyar da ta kai zakka ya bada zakka idan amfanin gonansa ya kai a bada zakka idan ya bada zakka ta dukkan nau'o'i da musulunci ya shar'anta zakka a kai yana da shi ya cika sharadin ya bada zakka to ya bada zakka Allah ya ce walam yakhsha illa Allah kuma baya tsoron kowa tsoro irin na shari'a in banda Allah shi tsoro kala biyu ne akwai tsoro na dabi'a, akwai tsoro na shari'a. Tsoro na shari'a ba a yi wa kowa sai Allah. Ina tsoron dan sanda, ina tsoron shiga prison, ina tsoron talauci, ina tsoron kar a kama ni, ina tsoron kaza. Wannan duka tsoro ne na dabi'a, ba shi da laifi ka ji tsoron abinda a dabi'ance ana tsoron sa. Amma ina tsoron wani zai talauta ni, ina tsoron wani zai kaddara min kaza, ina tsoron wani zai dora min jinya, ina tsoron wani zai kwace abin hannuna. Wannan babu wanda yake da iko sai Allah, kuma ba a yi wa kowa irin wannan tsoron sai shi. Ba za ka ji tsoron wani irin tsoron da ake yi wa Allah ba. In ka ji tsoron wani irin tsoron da ake yi wa Allah, to ka haɗa Allah da wani a wurin bautar tsoro. Da haka Allah ya ce, walam yakhsha illallah, ba ya jin tsoron kowa sai Allah. Sai Allah ce, fa'asa ula'ika, to irin waɗannan, ma'ana al-mawsufuna bima dhukira fi hadhihi al-aya, waɗanda aka siffanta su cikin abinda aka ambata cikin wannan aya, waɗanda suka yi imani da Allah, waɗanda suka yi imani da ranar ƙarshe, waɗanda suke tsayar da sallah, waɗanda suke ba da zakka, waɗanda ba sa tsoron kowa tsoro na shari'a sai Allah, to fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin. Lallai tabbas ne, domin fa'asa a cikin maganar Allah tana nuna tabbas ne. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kaga asa din nan tabbas ne, ma'ana tabbas ubangijinka zai tashe ka akan wani matsayi wanda yake abun godewa. To dukkan waɗanda suka cikata waɗannan sufofi da Allah ya ambata, to sai Allah ya ce su ne mushriyayyu, kuma su ne masu rabauta da gidan aljanna ranar tashin alkiyama. Da aka raya masallaci kenan, ba mai rayawa sai mai imani. Domin Allah ya ce, man amana billahi, wanda ya imani da me? Da Allah. Kenan ba wanda yake raya masallaci sai wanda ya imani da Allah. A rawato hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajid aw ya'tadu al-masjid, idan kuka ga mutum yana halattar masallaci, zai fito sallar asuba, zai zo sallar azhar, zai zo la'asar, zai zo magariba, zai zo isha, in kaga baka ganshi a masallaci ba sai dai wani uzuri ko mantuwa ko bacci ko wani abu, amma dai shi sallar sa yana kaita masallaci yayi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fashhadu lahu bil iman, ku sheda wannan din shi mai imani ne. Kamar a ce ma marar imani baya iya raya masallaci, baya iya zuwa masallaci ya gabatar da bautar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin masallaci, ko ya raya masallaci irin rayawar da Allah subhanahu wata'ala ya ce a raya. Kuma dama na faɗa, raya masallaci kala biyu ne, akwai rayawa hissiyan, akwai ma'anawi. Rayawa ta hakika dai shine mutane su raya masallaci da bautar Allah. Kaga akwai lokuta da suke masu daraja, lokuta da suke masu tsada da amfani kwarai da gaske, amma mafiya yawan masallatai da ka samu wa'annan lokutan ba a amfani da su. Ba da salatul subhi qabla dulu'i shams, bayan salar asuba, kafin fitowar rana, wannan lokaci ne mai tsada, lokaci ne da yake da alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa alkhairin sa, ya faɗa wato falala da take cikin sa, ace kai sallah, ka zauna a masallaci, ka ambaci Allah, koda ba za ka bari rana ta fito ba, koda bayan sallah minti goma za ka yi, ko minti sha biyar, ko minti ashirin, ko gwargwadon abinda za ka iya yi, amma dai kar a yi sallar asubahi ana sallah assalamu alaikum ka dan yi salasa wa salasu na ka tashi ka tafi, a'a ka zauna alal aqalla minti biyar, goma, sha biyar, gwargwadon abinda za ka iya yi. Wannan lokaci, lokaci ne da yake da tsada, lokaci ne da yake da falala, lokaci ne da yake da alkhairi, kuma suna daga cikin lokuta waɗanda ake raya masallatan Allah da su. Sannan cikin hadisin Abi Huraira, sai kuma tsakanin magariba da isha, shi ma lokaci ne mai falala, Abu Hurairah ya rawaito hadisi ko kuma ya kawo hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalar wannan lokacin. Wasu masallatai zaka samu mutane suna karatun Al-Qur'ani, wasu masallatai zaka samu ana darussa tsakanin magariba da isha, ana karantar da mutane hadisan manzon Allah ko tauhidi ko fiqhun musulunci ko wani abu dai da zai amfanar da mutane, ko kuma su mutanen da karin kansu su zauna a cikin musane a cikin masallaci su yi halaqat suna karanta Al-Qur'ani ko suna darasi a tsakanin su, wannan dukka yana daga cikin ta'amirul masajid. Haka kuma daukan nauyin tallafawa masallatan, wurin gyara su, gina su, tsaftace su, kyautata su, dukka wannan yana cikin kyautata da raya ne da raya masallatai. Amma a cikin waɗannan guda biyu wanne ne mafi girma? Shine raya masallaci da ibada. Da mutane za su gina masallaci duk tsadarsa duk kyansa, amma ba sa bautawa Allah hakikanin bauta a cikin sa, to ba za a lissafa su cikin masu raya masallaci ba. Amma koda masallaci a ce ba a yi shi mai kyau sosai ba, amma kuma mutane suna shiga cikin sa su salla, su salloli biyar din nan duka za su yi jami'i, za su shiga su ta'alimi, za su shiga su karanta Al-Qur'ani, za su zauna su zikirin Allah a ciki, to lalle ana lissafa su cikin waɗanda suke rayan masallaci. An samu hadisi daga Anas dan Malik, kuma wannan hadisi marfu'i ne, an jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace Ubangiji madaukakin sarki yana cewa wa izzati wa jalali, Allah yace ina rantsuwa da buwayata da daukakata, lalle inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban, nakan nifin nakan himmatu ji Ubangiji zan yi wa waɗanda suke bayan ƙasa azaba, saboda me? Saboda wani laifi ko wani abu da suka aikata, sai in ga ko in himmantu ne nifin zan azabtar da su. Ma Ubangiji ya ce fa iza nazartu, idan nayi duba naga duniya, ila ammaru buyuti, ga waɗanda suke raya ɗakunana, naga masallatai ana sallah a cikinsu, ana jam'i a cikinsu, ana karatun Al-Qur'ani a cikinsu, ana zikirin Allah a cikinsu, ana abubuwa na alkhairi a cikinsu, sannan naga kuma ila mutahabbaini fiyya, naga waɗanda suke soyayya ƙaunar juna a tsakaninsu, ba dan ƙabilarsu ɗaya ba, ba dan garinsu ɗaya ba, ba dan siyasarsu ɗaya ba, ba dan sana'arsu ɗaya ba, ba dan wani abu, a'a suna son junansu dan Allah. Wa ilal mustaghfirina bil asar, kuma naga waɗanda suke neman gafarata a lokacin safiya, suna neman gafara, shine wancan lokacin na faɗa cewa Ubangiji subhanahu wataala ce sai in juyar da wannan azaba gabarin su saboda waɗannan abubuwa da na gani. Kina raya masallatai yana daga cikin me? Yana daga cikin alkhairi masu yawa. Wani cikin can tabi'ai da ake kiransu Maimun, asalinsa yaro ne na Umar ɗan Abdul Aziz, ya ce mun riski sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka riske su, mun same su wahum yaquluna, suna cewa innal masajida buyutallahi fil ard, lalle masallatai ɗakunan Allah ne a bayan ƙasa, wa innahu, kuma wallahi tabbas haqqun ala Allah, haƙƙi ne akan Allah, yalzumta wa kansa an yukrima man zarahu fiha, zai daraja, zai girmama, zai ɗaukaka duk wanda yake ziyartar sa a cikin su. Shikenan al'umma, mutane da ba sa sallah a masallatai suna yi wa kansu asara mai tarin yawa. A ce mutane saboda sauki sai mutane ba za su tafi masallaci su yi sallah ba, wannan hatsari ne mai karamin ƙarfi ba, ma'ana hatsari ne mai girma. Mutane wajibi ne su girmama, su kyautata, su wato raya masallatai na Allah, saboda me? Saboda alkhairi lada da yake ciki. Ka an rawaito hadisi ma daga Abdullahi dan Abbas, Allah madaukaki ya darasu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'an nida aw man sami'an nida as-sala, duk wanda ya ji kiran sallah aka ce Allahu akbar Allahu akbar, aka yi kiran sallah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa lam yajib, sannan bai ansa ba, wa ya'ti al-masjida wa yusalli, bai zo masallaci yayi sallah ba, fala salata lahu, ba shi da sallah. Wa qad asallaha wa rasulahu, kuma ya saba wa Allah da manzansa. Haka manzon Allah yake. Jabisun Anji Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yace man sami an da as-salati wanda yaji kiran sallar masallaci kuma lam yajib sannan yake ansawa wa ya'ti al-masjida wa yusalli yake zo masallaci ya salla fala salata lahu bashi da salla in ya zauna yi shi kadai bashi da salla ya zauna a gida yi bashi da salla sanyi ana iska ana menene masallaci da nisa a'a Abdullahi ibn Maktum makaho ne ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni ga ni makaho ne ba ni da dan jagora wanda zai rinka kawo ni masallaci ne salla la siyaman salatu subuhi salar asuba da salla wanda take tashi ga dare amin izini a saukaka min rinka yin salla a gida Nabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka je ka ka rinka yin salla a gida ya juya ya dan tafi sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace amma idan an yi kiran salla kana ji sai yace ya rasulullahi ina ji sai Nabi yace to ka ansa kamar an yi delete kenan an soke wancan abun Annabi yace masa kana jin kiran salla sai yace ina ji sai Annabi yace ka ansa mutum nore suke jin kiran salla ba sa ansawa da aka zuwa masallaci a raya masallaci wannan aiki ne na masu imani wanda kaga yana da sakaci wurin halittar masallaci ya je yi salla ko ya halacci masallaci ya karanta alqur'ani ko ya zikirin Allah to ya ji waɗanda suke raya masallatan Allah mutane ne masu imani musamman mutane su rinka yin salla cikin gidajensu wannan ba karamin laifi bane ba karamin laifi bane mutane su fito su zo masallaci su haɗu da liman ayi sallar jam'i da su wannan shine addini sai Allah ya ce mai
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الله يتي أجعلتم ينزو كنا سنة سكاية الحاج شايد دماء كتا هو شايد دماء سوزو وعيكين حاج حجاج بيت الله الحرام وعندما سكي زيارت عيكين الله دا عيكين حاج إلي نجاهلية أو انشلو كتين yanzu kuna sanya shayar da su wa imaratul masjid alharam da kuma raya masallaci mai alfarma da kuke yi ta hanyoyi wanda ba na hakika ba ma'ana ba sallah ba zikirin Allah ba ba karatun alqur'ani ba irin wadancan ayyuka da kuke yi na taimakawa masu ziyartar dakin Allah ko gina shi ko kyautata wani gine daga cikin sa yanzu kwa hada kwa kwatanta kwa yi compare din wadannan ayyuka kaman amana billahi kamar wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wajahada fi sabilillah yayi jihadi yayi kokari cikin daga addinin Allah Allah ya ce la yastawuna indallahi ba za su daidaita ba a wurin Allah ba iri ɗaya bane kar ka dauka shayar da alhazai kyautatawa waɗanda suka ziyarci ɗakin Allah ko kuma raya shi kansa masallacin bil bina'i ta hanyar gina shi ko tashyi'i ko kyautata wani abu da ke cikin sa bai yi kama ba bai yi daidai ba ba tsarar wanda ya imani da Allah da ranar karshe bane ba tsarar wanda ya imani da kadaitakar Allah yayi imani da cewar alkiyama za ta zo kuma yake kokari yake jihadi wala daga addinin Allah ba dai suke ba kaga wannan fa ana gaya waɗanda ba su imani da Allah ba yau an wayi gari hatta minal muslimin hatta daga cikin musulmai akwai mutanen da ba su gane girman imani da Allah ba cancantar Allah ba sai suke daukan wani abu wanda girman sa bai kai imani da Allah ba sai mutun ya bawa wannan abun muhimmanci da matsayi da girma. Shi kuma addini babu abin da ya kai imani da Allah, yarda da cancantar Allah da bauta a baki, a zuci, gabanka su nuna haka, ba abin da ya kai shi. Yarda, amintuwa da cewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo ne na Allah, Allah ne ya aiko shi, ɗan saƙo ne daga wurin Allah, Allah ya aiko shi domin tsamo wannan al'umma daga cikin ɓata, domin fidda ita daga duhu ya kai ta haske. Yarda da amincewa da wannan a baki, a zuci, a gabbai, wannan shi ne imani. To ba dama ka ɗauki wani abu ko da a cikin addini ne, ka ɗora shi sama da imani da Allah, ka ɗora shi sama da yarda da cancantar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Ba dama ka ga girman wani fiye da girman Allah. Na gode na cewa wallahi sai da rantsuwa da zai je lahira, in ya je lahira a tafi da shi aljanna, idan aka kama hanya sai ya kira sunan wani babba shehi ko wani abu wanda yake ganin girmansa, sai ya ce sai wane ya ce in tafi wuta, ya ce wallahi zan bar aljanna in tafi wuta. Wannan fa ya comparison ɗin wasu abubuwa ye waɗanda bai a uncomparable, ba dama a yi comparison ɗinsu. Ba ka haɗa girman Allah da girman wani. Duk yadda kake ganin matsayi na malami, duk yadda kake ganin matsayi na mai karantar da kai ko wani shayi kai ko manzanni daga cikin manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko, duk ɗinsu, duk yadda kake ganin girmansu, ba ka kai kwatanta girmansu da girman Allah. Allah al-Khaliq ne, shi yake halitta, shi ake bautawa. Babu wani abin bauta, ba a bautawa annabi, ba a bautawa manzo, ba a bautawa mala'ika. Hasali annabi, manzo, mala'ika ba su da tasarrufi akan abubuwa, dukkan tasarrufi yana hannun wa
Allah,
yana hannun Allah. Daga inda ka ɗauki tasarrufi ko na meye, ka sa shi a hannun wani daga cikin mutane, a cikin hannun bawa, daga cikin bayin Allah, to wannan baka gane girman Allah ba, baka gane matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Allah maɗaukaki yana da girma, Allah maɗaukakin sarki shi ya cancanta da bauta, kuma ba a kwatanta shi da komai. Da haka Allah yake nuna wa waɗancan, ba za ku sanya shayar da alhazai da raya masallaci matsayinsa ya kai irin wanda ya yarda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe, kuma yake jihadi wurin ɗaga addinin Allah, ba za su yi ba. Wanda ya imani da Allah, wanda ya imani da ranar ƙarshe, wanda yake jihadi, matsayinsa ya fi wanda yake mai shayar da alhazai, wanda yake mai raya masallaci, alhali shi ɗin kuma bai imani da Allah ba, bai imani da ranar ƙarshe ba, bai imani da manzon Allah ba, baya kuma jihadi cikin daga addinin Allah. Allah ya ce la yastawuna inda Allah, ba za su yi daidai ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai. Ai ma'ana waɗanda suke azzalimai Ubangiji baya datar da su zuwa ga ayyuka na alkhairi waɗanda za su amfane su a duniya kuma su amfane su a lahira. Kamar Allah yana gaya mana, duk yadda kake ganin girman aiki ko wani abu, to bai kai a ce wane ya yi imani da Allah ba. Naga ce wane mai kyauta ne, naga ce wane mai alkhairi ne, naga ce wane mai zumunci ne. Amma in an samu bai yi imani da Allah ba, bai imani da ranar ƙarshe ba, to duk abin da zai yi bai kai waɗannan ba. Girmansa da matsayinsa a wurin Allah bai kai waɗannan ba. Waɗannan su ne foundation, su ne asas, ma'ana imani da Allah kaɗaitaka, yarda da kaɗaitaka sa da cancansa sa da bauta. Sai Allah ya ce mai
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
Allah ya ce allazina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira ma'ana suka bar darul kufri gurin kafirci suka nufi darul islam garin musulunci ko mazaunin musulunci in a wancan lokaci suka bar makka suka koma madina dan karfafar musulmi da musulunci to wadanda suka yi haka wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi wurin daga addinin Allah bi amwalihim wa anfusihim suka yi da dukiyoyinsu suka yi da kawunansu kullun wurin jihadin daga addini Allah yana gabatar da dukiya akan me akan kai saboda ita din tana da matukar soyuwa ne tana da matukar soyuwa a wurin mai ita na ga mana wata rana lokacin ina bauchi ina Institute of Medical Laboratory Technology aka je aka accident a can gadar dinduma hanyar alkalirin nan aka kawo dan su mutane accident an emergency na ga wani dattijo haka da gemu fari da gemu fari an kawo su he was unconscious amma dai duk da haka ba abin da yake iya fada baya cewa komai amma yana ta jakkata wallahi jakkata duk inda aka je sai ce jakkata jakkata
fidela
jakkata abin da yake fada kenan kai wallahi ba abin da yake in an masa magana ma ba zai iya ce ai to amma dai jakkar sannan tana rasa aka ce to wannan mutumin ina jakkar take lalle a tafi guri a dubu duk yadda aka yi wannan jakar akwai wani ba cikin sa to wannan dan adam kenan da dukiya an taba shi ce jakasta jakasta ko a inda aka juya ce jakasta jakasta ne saboda shi ya san abin da yake cikin mai jakar duba hali da ake ciki da wata kila ma a iya barin rayuwar amma dai jakar tana ransa saboda ya san abin da yake cikin jakar to Allah madaukakin sarki yana gabatar da dukiya akan kai saboda da yawa mutum yakan rasa kansa saboda kare dukiyarsa saboda kare dukiya kaga mutum kunguri ya kama da gobara ai abin da ke cikin gobarar kan na dukiya ne amma saboda matsayinta da girmanta sai mutum yake kokarin zai shiga ana rike shi saboda dukiya da haka Allah ya ce wajahadu fi sabilillahi suka yi kokari wurin daga addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu sai Allah ya ce to waɗannan waɗanda suka yi imani da Allah sai mu gane awwalan kullun Allah yake magana akan ayyuka yana fara kawo imani da farko ma'ana in babu imani to babu tushen zaman aiki in babu imani babu tushen karban aiki Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu a azamu darajatan indallah waɗannan su ne suke da mafi girman daraja a wurin Allah fiye da waɗanda suka shayar da alhazai suka kyautata ɗaki amma ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba su yi jihadi don Allah ba waɗannan a azamu darajatan indallah su ne suka fi daraja a wurin Allah wa ulaika kuma waɗannan waɗanda aka sufanta su da waɗannan ayyuka humul fa'izuna wallahi su ne za su rabauta da gidan aljanna ranar tashin alkiyama su ne za su rabauta Allah zai shigar da su cikin gidan aljanna ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai
yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun
Allah ya ce yubashshiruhum ai ma'ana in ha'ula'i waɗannan waɗanda aka faɗa ma to ubangijin su subhanahu wata'ala yubashshiruhum yana musu bishara waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyin su da kawunan su yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama wata gafara daga wurin sa wa ridwanin da yarda Allah zai ba su rahama Allah zai yarda da su Allah zai amintu da su ɗan aljanna Allah ya ce musu ya yarda da su ba zai sake fushi da su ba ƙarin ni'ima ne mai alkhairi a cikin gidan aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace satarawna rabbakum kal qamari lailatal badr da sallu ba ku ga ubangijinku kamar wataran daren shi a hudu Allah zai ce ya ga yawa ƴan aljanna zai zo su ganshi
no
kamar wata daren sha hudu ma'ana wani baya tsarewa wani ba wanda zai ce ba na gani kauce matsa ni ma an gani a kamar wata samaran daren sha hudu kowa haka zai ga Allah cikin masu imani ubangiji subhanahu wata'ala to zai tambaye ƴan aljanna me kuma suke da buƙatar Allah ya musu ni'ima dai a cikin gidan aljanna Allah ya musu komai daga ƙarshe sai Allah ya ce wa ƴan aljanna to su sani ya yarda da su ba kuma zai sake yin fushi da su ba har abada
Allahu akbar
wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa jannati da kuma aljanna lahum fiha wanda a cikin aljanna suna da na'imun muqimun suna da ni'ima wacce take dawwamammiya a duniya ba akwai ni'imar ba da dawwamammiya bace yanzu ƴan watanni ne ko ƴan shekaru kaɗan ko nan zamanin marigayi General Muhammadu Buhari Allah ji kansa ya gafarta masa akwai ministocin da su ake ji a ƙasar ko amma wasu daga cikinsu a yanzu nan kai da kake cikin masallaci kake sauraron alkur'ani kake da yakinin zaka tashi ka tafi gida ka je ka shiga bargonka kafi su ko tunda a cikinsu nan a yau akwai wanda yana sallin EFCC yana under custody ne EFCC ko akwai wanda an tura shi kaza kuma dadin ministoci ne sun shiga wata ni'ima amma ba mukimin bane ta kare ko yau nake ganin wani dan majalisa ko ajiya zamfara ne ya je garin su yana gudu abu ya riga lalace mutane su yi ta za su daka shi daga ƙarshe dai na gan shi ma a riƙe ya yi gudu ya shiga fada ko bin su suka yi amma dai gashi ya haɗa gumi kuma an riƙo shi al'amari wannan baya cikin na'imun muqimun ita ni'imar duniya wallahi yau za a ganka a cikinta gobe jibi sai a ga kamar ba kai ba ne gata citta sai wani ya ga kamar siga ne da kai al'amura sun lalace amma aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakala ahlul jannati aljanna in yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nari nara yan wuta suka shiga wuta yaqulu allahu azza wa jalla li ahlil jannati sai Allah ya ce wa da ƴan aljanna kam labithum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka zauna a duniya istu ya Allah labithna yawman aw ba'd yawm mun zauna yini ko rabin yini sai Allah ya ce to madalla da wannan yinin ko rabin yinin jannati aljannata wa rahmati da rahmata wa ridwani da yardata musu ne anan yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim sai Allah ce musu jannati aljannata wa rahmati da rahmata wa ridwani da yardata ku zauna kuna dawwamammu abun dawwamarwa babu ranar da zai kare har abadin 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 abada babu ranar da aljanna za ta kare to wani alkhairi yahu wannan wani ni'ima ce tahu wannan amma a duniya za a wayi gari sai a ce yauwa ne sarkin kaza ne yauwa ne shugaban kasar kaza ne yauwa ne gwamnan kaza ne ko a ce an sauke shi ko ya sauka ko kuma tunkurin us a ce ya mutu ni'ima ta me ta tafi ta kare amma aljanna babu ran da ni'imar za ta kare shi yasa me wayo mai hankali mai nutsuwa ba zai lalata lahirarsa saboda duniyar wani ba ba zai lalata alaƙarsa da Ubangiji saboda kyautatuwar duniyar wani ba kamar yadda mutane suke yi nan zaman duniyar nan ko yaya zaka zauna kai din ma kana da sanin da tabbaci sai ka rabu da ita kaga duniyar nan da kake gani ka ɗauka ma ba mutuwa misali tsufa kawai wallahi da za a barka kai da kanka zaka je lokacin da kai ka buƙaci mutuwa duniyar nan ba a ce yanzu ka zauna ka ana cewa dan shekara 100 ana cewa dan shekara 105 dan shekara 110 dan shekara 115 dan shekara 125 dan shekara 130 dan shekara 140 wallahi wata rana sai ka nemi mutuwa kai da kanka domin rayuwar za ta zamanto ba ta da dadi ba ta da sirki a wurinka ba abinda kake bukata irin karewa ta saboda me duk abinda zai yi dadi ya kare ma amma aljanna kullun ƙara ƙarfi kake yi kullun ƙara dadi take yi kullun ƙara ni'ima kake a cikin ta dan haka mu yi aiki kyakkyawa mu bauta wa Allah subhanahu wataala mu tsare dokokin sa kuma mafi alkhairin aljanna sai Allah ya ce mai
khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim
Allah ce khalidina fiha ai makithina fi tilkal jinan za su zauna a cikin waɗannan aljannoni abadan har abada nan ce har abada ba karewa kenan ba karshe ba iyaka babu karshe ba iyaka ba ran da za a ce an shekara miliyan 5 ko an shekara trillion 1 ga ran da aljanna za ta kare babu babu shi yasa wanda bai mutu a musulunci ba in kana neman abun tausayi dole ka tausaya mar shi rayuwarsa ta kare babu kofar gyara kuma kana da imanin mutu zai shiga kuma in ya shiga nan ba ran da za ta kare wallahi dan wuta da za a ce in yi shekara 10,000 ko in yi shekara miliyan 1 zai fita ana yi ana yi ana yi Allah watsalan shekara miliyan din nan za ta kare amma babu ranar da dan mutu zai fita musamman wanda ya mutu da shirka ya mutu da hada Allah da wani babu ran da zai fita wannan rashin babu ranar da za a fita shine babban hatsari shine babbar masifa wanda duk mai hankali wajibi ne sai ya hange ta ya duba ta wanda ya shiga aljanna kuma ya shiga aljanna har abada shi ma ya shiga ni'ima ta har abada babu ranar da dadin aljanna ko ni'imar ta za ta kare ko za a ce za a fidda shi ko za a ce za a sake wani abu babu haka wannan zama takaitacce ne wannan zaman takaitacce ne ko muna ganin irin abubuwan da suke faruwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana sama da shekara 1400 da wani abu kuma ga abunan yana tafiya kobo da kobo alkhairin wannan zamanin yayi karanci sharrin sa yafi yawa fitinonin sa sun yi yawa kashe-kashe abubuwa sun yi yawa babu wanda yake da security sai wanda Allah ya tsare a ce mutum ya fito ya taso daga gidansa ya taho masallaci da niyyar zai kira sallah a shi din ba zai koma ba ya sani ya sani ba in ya sani zai fito sai dai wani ya kira amma ya fito a ce mutum ya zo a kama shi a cire masa makogoro saboda kawai ina son wani zai je rayu ko ina son wani zai je samu mulki ko ina son wani zai ban kaza sai ka zo ka kare wannan rayuwarsa kuma ma lada ne wanda ya taso da asuba wanda zai kira mutane su fito bautar ubangijinsu sai kai mar sanadi to kai din me zaka samu shekara nawa zaka zauna kuma wannan jinin zaka tafi da shi gurin Allah har abada kuma farkon abinda ake kisasi akan sa ranar tashin alkiyama shine jina ne zai yi wahala kuma ka zubar da jinin mai imani ka tsira domin Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima abubuwan yayi an jera musu dewa da haka wajibi ne ranka ya kwatanta ma ka ji a ranka bari ka kashe wani to kai istighfari ka nemi tsari a wurin Allah ka nemi kariya daga shaytan matasa rayuwar nan da muke gani babu wani wanda zai samu abin da Allah bai bashi ba mu in kai hakuri abin da Allah ya rubuta maka ma zaka same shi ko muna ganin ma yadda rayuwar take gudana muna ganin abubuwan da suke gudana amincin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana qalilun agana khairun min kathirin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kadan da ya wadatar da kai kake iya rayuwa fis falillahi alhamdu wallahi ya hume yawan da zai halaka ka duk abin da kake hange zaman lafiyar nan da kake yi kake bautawa Allah kake fitowa masallaci kai sallah biyar ka zauna da al'umma ka karanta alqur'ani kai tasbihi kai zikirin Allah kai kaza wallahi ba karamin alkhairi ba wani time din da zai wannan bai samu ba dan haka mu yarda da abin da rabon da Allah ya bamu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka yarda da rabon da Allah ya baka takun aganan nas sai ka zama tun mafi wadata cikin mutane in dai ka yarda abin da Allah ya raba min dinnan ya bani na yarda da shi sai ka zama tun cikin mafi wadatar mutane dan haka Allah ya ce khalidina fiha abada sai Allah ya ce inna Allaha lillahi Allah indahu a wurin sa ne ajrun azim lada sakamako wanda yake mai girma to yana gurin Allah ga dukkan wanda ya imani kuma ya aikata aiki nagari ya musaltu da abin da Ubangiji ya ce aikata kuma ya nisanci abin da Ubangiji subhanahu wataala ya ce nisanta insha Allah wannan zamu dakata abin da muka karanta daidai Allah ya hada mu cikin ladan sa kuma da muka kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya na'am muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka kuskure Allah madaukaki ya yafe mana kamar yadda aka bani nan akwai takarduna ga yata daurin aure insha Allah a cikin wannan masallaci namu mai albarka idan Allah ya kai mu ranar asabar da misalin karfe 11 na safiya akwai Alhaji Isa Suleiman mutumin shugaban gudanarwa na wannan karamar hukuma tamu zai aurar da Esther insha Allah da misalin karfe 11 a cikin wannan masallaci namu mai albarka ubangiji Allah ya kai mu Allah ya nuna mana kuma Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan aure akwai kuma Malam Ahmad ay Malam Uthman Muhammad wanda muka fi sanin sa da Usman Tille shi ma insha Allah su kuma gobe ne insha Allah akwai daurin aure su ma da zasu gabatar na ƴaƴan su da izinin Allah amma a masallacin munakima za a gabatar da misalin karfe 1 da rabi mu da ba za mu samu damar halarta ba muke masallatai da kuma waɗanda za su samu damar halarta duka sai mu sanya addu'a ubangiji Allah ya sanya alkhairi cikin wannan aure Allah madaukakin sarki ya tsare dukan fitina ya bada zuriya dayyiba waɗanda kuma aka samu dama musamman waɗanda su ba limaman juma'a bane sai a je a yi sallah a kima dan a halarta akwai kuma Alhaji Abubakar Muhammad wanda aka fi sanin sa da Malam Buba da Malam Musa Muhammad su ma insha Allah idan Allah ya kai mu ranar 19 su din ma da ku duk ɗaya ne shi okay the same card ne ɗaya kanwarsa ne ɗaya yarsa to ubangiji Allah ya sanya alkhairi cikin waɗannan auren raki dukkan auren raki da za a daura mana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sanya alkhairi a cikin su waɗanda kuma ba su samu aure ba maza da mata ubangiji Allah ka hada su da abokan alkhairi Allah madaukakin sarki ka kawo musu da alkhairi abubuwan da ke faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu jama'a Allah akwai buƙatar mu tsaye da addu'o'i irin waɗannan abubuwa yanzu sun fara zuwa yanzu kusan a wannan satin daga Monday zuwa jiya kusan duran da ka tashi especially wuri irin Kano kullum sai kaga an karwa ne wani ya karɓuwarsa wani ya kallada ne wani ya karwaye wani wani abubuwa sun yi yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Muslim da manzon Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai abubuwa guda 12 sun faru cikin waɗannan abubuwa Annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta yaktharu alharaj alkiyama ba za ta tashi ba sai yaktharu alharaj sai kashe-kashe yayi yawa alqatlul qatl yanzu mutane ala ahwani dalilin akan abin da bai taka kara ya karya ba mutane suna kisa mai da na gani jiya wasu matasa guda biyu akan musu ne kawai ɗaya karɗa kuma waɗannan abubuwa da kuke gani suna da alaƙa da non abu da ake ta nuna mana a fina-finai muke ganin kamar ba komai ba ne yaro ƙarami ya san yadda ake kisa da wuƙa yaro ƙarami ya san yadda ake ɗaukan bindiga ya ce zan kashe ka tau-tau ya gani waɗannan abubuwa an yaƙe mu da su an cusa mana kwata wannan kidnapping din da kake gani wallahi kafin ya zo a fare anan for the first 30 years ko kuma more than 30 years akwai fina-finai da aka yi wanda za ka ga an kama mutane an nemi fansa duka da su aka rinka shigowa ana mana gazuwar fikiri ana yaƙa kwakwaronmu mutane suna koyan munanan abubuwa wanda kuma gashi yanzu mun shiga cikin su tsindam ya Allah muna roƙonka waɗannan al'amuran ubangiji Allah ka tsare mu kuma insha Allah wannan shi ma daurin aure ne malam ya Usleman ma'ana marigayi wanda muka fa sani da ya utanki malam ya udewa dan gidan malam Sulaime Faci wanda suka yi accident a hanyar Lagos suka kone muna roƙon Allah jikansu ya gafarta musu gobe ko kuma in ce ran Asabar shi ma insha Allah za a yi daurin auren Esther a nan kofar gidan Malam Sulaime Facin na waje Alhaji Isan nan ƙarfe nawa ne shima 11 ne ina kamar wani ɗin 11 ne oke shima 11 ne wannan ɗin kuma shima 11 ne a ƙofar gidan Malam Sulaime Faci kuma dai insha Allah za mu yi magana da ɗaya ɓangaren su ɗan na ƙofar gidan Malam Sulaime su ɗaga shi zuwa 11 sati domin a samu a halicce su gaba ɗaya insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallim sannan kuma kamar yadda muka faɗa muna ta ganin dai wannan al'amura da ya shafi neman jihar nan yana ƙara kankama kuma nakan ja hankalin mutane musamman matasa wani abin da kuke gani a wurin Allah ake nemansa ba wai tsorutar ba shi yanzu akwai wanda in an samu jihar jihar ma sharri ne shi a wurinsa da masifa za ta zo mar amma bai sani ba da haka mai ake nema alkhairin Allah alkhairinta ake nema wannan jihar alkhairi ce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu in ka bamu Allah ka sanya mana kuma alkhairi a cikinta Allah ka tallafi wannan jiha tamu ya Ubangiji Allah ba mu dogara ga kowa ba ya Allah sai kai abubuwa da matasa kuke rubuce-rubuce da shi a irin social media nan akwai abubuwan da ba su da kyau yanzu misali kana ka rubuta kwanan nan za a rinka cewa Katagum State Miso Local Government wannan ai ba ai kai da ɗan Miso daɗe ne da ɗan Azare da ɗan Miso da ɗan Gamawa da ɗan Jama'are da ɗan kaza duk mutane ɗaya ne duk ɗinku mutanen jihar Katagum ne idan wani yana can wani guri wato wani lokacin mutane ba sa gane ta ya ake yakar mutane ta yiwu ma wanda zai maka wannan rubutun ba ɗan yankin ba ne amma tunda ya san akwai wasa tsakanin Miso da Katagum ko akwai wasa tsakanin kaza da kaza sai ya rubuto idan ku kuma kuka yi ta yi sai a gane ma kamar ku ba ku da haɗin kai ma a tsakaninku jihar ma an kawo ta ma masifa za ta zama muku ya kamata mutane ka suna goyon bayan irin wannan barantana har kowa ya ta wato inda a ce mutane yi ake kullum kawai gari za ga kamar rabin mutane ya kamata a ce suna prison Allah kuwa rabin mutane ba za ga mutane tuburan mahaukata suna yawo a hanya wannan saboda abubuwan da mutane suke yi babu hankali a ciki ba tunani wani abu mutum kawai ya ɗauki maganar da ya gida ma ya rubuta ya watsa Allah ka sawwaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ala gobe insha Allah akwai tafiya wa'azi a garin lafiya insha Allah da kuma ba fili na masallacin juma'a da muke tsani insha Allah akwai ne wa'azi a garin lafiya insha Allah kuma in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai bude gasar karatun Alkur'ani mai girma ta kasa to wannan kungiya insha Allah a garin Abuja muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa bude wannan musabaka cikin alkhairi kamar yadda muka ga ana yin gasar karatun Alkur'ani a Borno duk wanda yake bibiyar abun zai ga dazu wani dan Borno yayi karatu zaka ga kamar zaka shiga cikin wayar saboda tsabar yadda yake karatu shi kansa Qur'anin ya san an karanta shi
Allahu akbar
wallahi Qur'anin kansa ya san ya karanta saboda gurin sai da ya zama very rowdy haka saboda yarin yayi karatu Qur'ani akwai dadi akwai nutsuwa Allah ka kara mana san Alkur'ani da kuma goyon bayansa da kuma imani da shi da kuma yarda da shi da aiki da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق وأنت الحق لا إله إلا أنت يا الله